الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ɗan uwana mata ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a safiyar yau lahadi 23 ga watan ramadan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda shine daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci ne albarka na Usman bin Affan domin ci gaba da majalisin da yake gudana a wannan wata na tafsirin Alkur'ani inda muke tare da suratul kahf wanda yau shine zama na 17 a cikin wannan sura mai albarka jiya ba a manta ba mun kwana a ƙarshen aya ta 47 wa yawma nusayyiru jibala fatara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada insha Allah ta'ala yau zamu tashi aya ta 48 malama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'ridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki bayan ayoyin da suka gabata ya haska mana ko ya labarta mana wani bangare na irin abun da zai faru da manya-manyan halittunsa a ranar gobe kiyama na abin da zai faru da ita karan kanta ƙasa din wanda dan adam yake tafiya a kanta yake mallaka duk abin da zai mallaka a ban wannan ƙasa din to Allah madaukakin sarki ya kwatanta mana yanda ita ma karan kanta za ta kasance Allah ya buga mana misali da duwar wato a matsayin manyan halittu da suke ban ƙasa wanda suke kafe wannan ƙasar kuma suke masu nauyi cikin manya-manyan ayoyin Allah da ɗan adam kan iya ganin su a matsayin gagaraba dau to Allah sai nuna wannan manyan halittun ga yanda za su kasance ga yanda Allah zai tafiyar da su tafiyarwa to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani ga kai ɗan adam din yaya kai kuma za ka kasance a wannan lokacin tunda an riga an gaya mana cewa duk abin da yake a cikin ƙasa din nan za a fito da shi zai zamanto ƙasar ta kasance shimfiɗe fetal babu wani tudu babu kwari babu magoya abin da yake cikin ta ma Allah madaukakin sarki zai sanya ƙasar ta amansa ta burtsar da shi ba wani abu da za ta adana a cikin ta sai ya ce wa uridu ala rabbika saffa Allah madaukakin sarki sai yake gaya mana halin da halittun Allah da ƴan adam daga cikin su za su kasance uridu ala rabbika saffa za a bijirar da su za a kawo su gaban ubangiji suna tafi sahu sahu an dora su akan yanayi na sahu wani na bin wani al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi yake cewa ta iya yuwa wa uridu ala rabbika saffa Allah madaukakin sarki yana nufin cewa gabaki daya dukkanin wata halitta za su zamanto akan sahu guda daya wannan nabin wannan wannan nabin wancan wannan sai nuna mana ashe kasar da Allah madaukakin sarki zai yi hisabin akan ta ko filin da Allah zai yi hisabi akan shi ba karamin guri bane ba domin ya ga mana yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wannan guri da Allah madaukakin sarki ya halitta ya tanadar saboda wannan abu ba karami bane ba mana ya buga hujjarsa da fadin Allah madaukakin sarki yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba sai da kuma akwai wata magana ta biyu da malam ya kawo shine a ba ana nufin sahu daya ba sai ana nufin su din za su kasance sahu bayan sahu adadi bayan adadi ma'ana in an yi wannan sahun ya tike sai a ƙara daukan wani sahun ya tike sai ya ce ja akan haka waja rabbuka wal malaku saffan saffa sahu bayan sahu sahu bayan sahu to a bisa dukkanin waɗannan ra'ayi ko wannan fuskoki guda biyu da malam ya kawo shine abin da malamai suke kai komo akan sa cikin ma'anar wa uridu ala rabbika saffa za a bujirar da halittun Allah baki daya ga Allah madaukakin sarki a wannan rana sahu bayan sahu ko dai waɗannan suna bin bayan wannan sahu ko kuma ga baki dayan su akan sahu guda wanda duka a cikin guda biyun kowanne akwai nuna izzar Allah madaukakin sarki akwai kuma nuna irin girman tanadin da Allah madaukakin sarki ya mawa wannan rana ga baki dai abin da halitta zai tara a fili guda a jeranta su kuma ba wanda zai boye wani ba wanda yake zai faku daga ganin Allah madaukakin sarki ballantana ya kubuta daga abin da Allah ya tanada mai a daidai wannan lokaci ne sakamakon abin da ya aikata irin waɗannan ayoyi malamai suke cewa da fadin Allah madaukakin sarki wa uridu ala rabbika saffa thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq da sauran makamancin ayoyi da suke nuna bayi za su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki za a bijirar da su ga Allah za su karbi sakamakon su malam sai Allah ibnu tayyiba rahmatullahi alayhi yake cewa wannan dalili ne karara da yake nuna bata da halaka na masu fadin cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wani bangare na zatinsa yayi tarayya da bayinsa kamar yadda su ma bayin wai suka mallaki wani abu na abin da yake na zatin Allah Allah ya bambanta da bayinsa ba'inun min khalqihi fi kullin nawahi Allah madaukakin sarki zatinsa daban ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira na abin da suke yin da'awa a kansa da haka in an ce za a bijirar da abu ko za a kawo abu wannan ya nuna dama wannan abun baya tare da wanda ake cewa din zai kasance tare da shi kasancewa ko tarayya da take ta gangar jiki ko ta zaki amma Allah madaukakin sarki yana tare da bayinsa a duk inda suke ta fuskar ilimi ta fuskar ji ta fuskar gani ta fuskar sanin me za su yi me suke yi me za su zo su yi nan gaba kuma menene ya wuce a bayansu da haka wa uridu ala rabbika saffa za a kawo halittu ga baki daya sahu sahu ko kuma sahu guda ga Allah madaukakin sarki fayuqalu lahum shi taqdir malamai suka ce sai a ce da su laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra yau dai gashi kun dawo gare mu kun zo mana ko mun sa an kawo mana ku dai kamar yanda ya kasance haka din muka halice ku tun a karan farko yanayin da bayi suke a kansa na yanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce dana Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama suna zaune da shi sai yake ce mata za a tashi mutane ranar alkiyama babu takalma a kafafunsu kuma sannan kowa zai kasance a yanayi na duk babu tufafi a jikinsa kamar yanda za su kasance ba tare da shayi ba sai na Aisha radiyallahu anha ta ce ya manzon Allah duka za a hada mu wuri guda maza da mata kowa yana kallon kowa sai ya ce da ita ya Aisha abinda ya fi karfin su ya fi karfin su ya fi karfin su tsaya suna kallon junansu wannan hadisi ne ingantacce da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi kamar yadda malam ya ƙara kawo mana hadisi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tashi a cikin sahabbai qama fina an-nabiyyu yakhtub manzo Allah ya tashi yana huduba a cikin sahabbai sai yake cewa da su innakum mashuruna qufatan uratan ghurla lallai ya ku mutane ku sani cewa lallai za a tattara ku a gaban Allah madaukakin sarki a yanayi na tsirara babu kaya babu tufafi a jikinku sannan kuma kuna ba masu shayi ba sai ya karanta fadin Allah madaukakin sarki kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka za mu mayar da ita yanda aka dan adam ya zo gidan duniya ba tare da komai a jikinsa ba a asalin yanayinsa to kamar haka sai koma ga Allah madaukakin sarki sai ce ku saurara farkon wanda za a saka wa tufafi ranar alkiyama shine Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan ma hadisi ne ingantacce da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi wannan sai ya kara ya zamanto karin fashin baki ne akan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra kun zo mana kamar yadda muka halice ku a karo na farko kamar yadda muka sa ku ka gidan duniya a wannan yanayi to a irin wannan yanayi din yanzu za ku dawo mana kuna cikin yanayin da babu tufafi a jikin ku, babu wani bakon abu wanda yake koma bayan abin da kuka je da shi gidan duniya. Daidai da shayi da za a yi mawa dan Adam zai tashi ranar alkiyama, zai je gaban Allah ba tare da ita ba, saboda ya koma kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad jiktumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wala azhurikum. Za ku zo mana furada, kowa zai zo tal shi kadai ba tare da ya riko wani ba, ba tare da wani zai taimake shi ba, ba tare da wani abu da ya mallaka ba, ba tare da wata dukiya ba. Duk wani abu da kuke da shi na arzikin tarayya da mutane ko na dukiya da za ku rika gabaki daya, Allah ya ce ne wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, gabaki daya abin da yake kun samu kun rika Allah ya azurta ku da shi, to za ku bar shi a baya, ba wanda zai yi daikon abin da ya mallaka. Kisa tun daga mutuwa ake fara nuna maka cewa kama bada'na awwal khalqin yu'idu, duk wani arziki, duk wani kuɗi, duk wata dukiya gabaki daya sai mu mutum zai tafi ya barka, ta zamo ta magada, ta zamo ba tashi ba, domin ba zai guzuranta zuwa can ba. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai Allah ya ce bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, za a ce da waɗanda suke masu inkarin cewa Allah zai tayar da bayi, zai yi hisabi, zai yi sakamako, sai a ce da su ba ma haka ba, ba ma wai mun dawo da ku kamar yadda muka halicce ku tun farko ba, ku kan kun kasance kuna riya cewa ba za mu sanya wani alkawari ba da za mu cika a tsakaninmu da ku. Alkawari ta fuskar lokaci, alkawari ta fuskar me zai faru a cikin lokacin, alkawari ta fuskar a ina za a haɗu da ku a cikin wannan rana ɗin a wannan yanayi. Kun ƙaryata gabaki ɗaya, domin wanda yake inkarin ba'd ma'ana yana ƙaryata cewa akwai tayarwa da Allah zai yi mawa bayinsa. To ya ƙaryata abubuwa da dama. Na farko ya ƙaryata ma wai akwai lokacin da hakan zai faru. Na biyu ya ƙaryata cewa menene abin da zai faru idan ma ya faru a loke wannan lokacin, domin ya ƙaryata tun farko tashin. To da haka me zai faru a cikin tashin ma bai yadda da shi ba. Sannan na uku ya ƙaryata lokacin da wannan abin zai auku. Allah ya koye sanin wannan lokacin daidansa, da wani rana ne, da wace lokaci ne, a yaushe ne a shekara, Allah duk ya koye wannan. To kai kuma wanda kai imani ka yadda akwai wannan, amma cikin abin da yake Allah madaukakin sarki ya keɓantar da kansa da sanin wannan, shi ko wanda ya inkari duk ya tattara waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ya ƙaryata su. Sai Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama a ce da shi bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, ku kan kun riya cewa, kun tsammaci cewa, ko kun yi da'awar cewa akan harsunan ku cewa Allah madaukakin sarki ba zai samar da irin wannan lokaci ba, da irin wannan yanayi, da kuma abubuwan da za su auku a ciki. Shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace hadha taqri'un lil munkirin lil ma'ad wa tawbiqun lahum ala ru'usil ashhad, yace wannan wani irin tozarci ne za a yi musu, wani irin ƙura ne za a yi musu, wata irin kunyatawa ce da ƙaryatawa akan abin da suka yi, suka kasance suna faɗa Allah zai musu a ranar gobe kiyama ala ru'usil ashhad, a cikin halittu baki ɗaya, kowa yana kallo, kowa yana ji, za a yi musu ƙure abinda kuke ƙaryatawa. To yaya yanzu kun tar da shi ko ba ku tar da shi ba? Abinda aka gaya muku kuka yi musu, yaya kuka kasance a kansa? Sai malai ce shi yasa Allah ya ce bal za'amtum, kun yi da'awar haka, kun riya a bakunan ku, zance ne na ƙarya cewa Allah madaukakin sarki ba zai tayar da ku ba, kamar an ga Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin surat At-Taghabun, za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yaseer, kun yi da'awa ya ku waɗanda kuka gafirce cewa Allah madaukakin sarki ba zai tayar da ku bayan mutuwa. To kace da su bala wa rabbi, ina rantsuwa da ubangiji na cewa me latub'athunna, bayan faga rantsuwa sannan aka kamo lam ita ma latub'athunna ga nunu tawkid cewa lallai tabbas za a bijirar da ku, za a tayar da ku. Thumma latunabba'unna, sannan kuma za a ba ku labari, za a sanar da ku abin da kuka kasance kuna aikatawa. Kuma kar ku ɗauka wannan wani abu ne mai girma, a'a, wa zalika 'ala allahi yaseer, mai sauƙi ne, wani ƙanƙanin abu ne a gurin Allah madaukakin sarki. Da haka wannan shine yanayin da bayi za su kasance a kansa, ko za a tayar da su ranar gobe kiyama a kansa. Sai Allah ya ce wa wudi'al kitab, bayan an tayar da waɗannan bayi din a irin wannan yanayi abinda zai biyo baya shine kuma za a ajiye littafi malamai suka ce anan littafi ana nufin littafi guda ɗaya kan kowanne irin littafi sai aka ce alkitab nan ana nufin alkutub wal maqsud anan ismul jins ai za a ajiye littafi na kowa akan abinda aka kididdige aka rubuta masa na ayyukan da ya kasance yana aikatawa to yanzu za a ajiye wannan littafi za a kawo shi da shi za a yi maka lissafi da shi za a yi kididdiga da shi za a yi awo da kuma abinda natijar ta bayar cikin rahamar Allah za ka samu kyakkyawan sakamako sannan kuma abinda yake na mummunan natija idan an samu to cikin ikon Allah da buwayarsa da damƙarsa ga waɗanda suka kafirce mishi ko suka bijire wa umarninsa za su samu mummunan sakamako dan haka shi yasa wannan littafi wani zai karbe shi da hannun dama wani zai karbe shi da hannun hagu wani ma ta baya za a bashi littafi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyina washuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba ma'anan an baka ma littafin ba wai ana so a baka bane kaji an dukunkune ka ko an maka cushen wasu bayanai da baka san da su ba da kanka za a ce karanta wannan littafi domin ka zama wa kanka sheda da karan kanka zaka gani a ciki babu abin da aka ƙara ba abin da aka turgude ba abin da aka yi maka ƙagen shi ba abin da wasu ƴan yama didi sharra suka yi da za a zo a rubuta maka a ciki daidai da daidai ne abin da ka aikata zaka gani a ciki fa amma man uce kitabahu bi yamini sayaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka bashi littafin sa ya ansa da hannun dama to ya san albishir ya samu zai dinga shela yana yekuwa ku gani ga littafi na an bani da hannun dama amma wanda aka bashi da hannun hagu fa sai ya ce me ya laitani lam uta kitabiya ina ma dai ba a bani littafin nan ba ballantana in girba abin da yake cikin sa na sakamako Allah ya kiyaye mu dan haka wa wudi alkitab zai zamanto za a ɗauko wannan littafi ɗin a kudo a ajiye shi wanda yake littafi ne da aka kididdige ayyukan da bayi suke aikatawa fataral mujrimina mushfiqina mimma fi a daidai wannan lokaci da aka bada littafi kowa ya fahimci inda ya dosa domin abin da yake a cikin littafin nan akan sa za a yi maka hukunci sai ka ga masu laifi mushfiqina mimma fi suna cikin yanayi na tsoro suna cikin yanayi na firgici suna cikin yanayi na damuwa na tsoron zufa abinda aka kasance ana gaya mana ƙarshen tika-tika duk yau ramin ƙarya ƙurarre da ake cewa ko ƙaryan mu ta ƙare sai su shiga cikin halin yanayi na tsoro da tashin hankali da firgici na cewa tunda muka ƙaryata za a yi mana wannan yanzu gashi an mana sakamakon ma yana tafi da haka tunda aka ba su littafin sai su shiga cikin yanayi na damuwa da tashin hankali wa yaquluna suna masu cewa ya wailatana ya kaicen mu ya halakar mu lallai yau mu bane ta same mu halaka ta yi kusa zuwa gare mu ma li hadhal kitabi wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya kyale wani abu wanda yake karami ballantana babba sai ya kididdige shi wannan wani irin littafi ne mai bibiya haka da karami da babba sai ya sanya a ciki sai ya hakaito ga yanda abin ya faru karami ma bai amanta da shi ba ballantana babba shi sa kuma wannan dama Allah madaukakin sarki ya riga ya gaya mana wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun babu abun mamaki in kaga abin da ka aikata a ciki domin dama Allah ya gaya maka cewa akwai mala'iku da ya sanya wanda aikin su kenan rubuce abin da kuke aikatawa kuma ba abin da yake na aikin ku da zai faku daga gare su ya alamuna ma taf'alun sun san ayyukan da kuke yi dan haka su aikin su kenan suna nan suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tunda an gaya maka suna rubutawa kuma ka san waɗannan tsarkaka ne cikin halittun Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su mala'iku ba ta saba ma wa Allah madaukakin sarki ba sa bijire ma wa Allah madaukakin sarki cikin abin da ya musu umarni to tunda an gaya maka su aka wakilta da wannan rubutu me isa zaka yaudar kanka kai tunanin akwai abin da zai faku ba za su rubuta ba sai su rubuce shi da haka in suka ga wannan kididdiga da wannan lissafi to sai su shiga tashin hankali wannan wani irin littafi ne karami da babba gabaki dai babu abin da ya faku sai da aka rubuta a ciki wa wajadu ma amilu hadira sun samu abin da suka aikata a halarce ayyukansu an rubuta su an rattaba su ga baki ɗaya an kididdige a ciki alkhairi da sharri kuma sun san da wannan za a musu sakamako kuma sun halarto wa kansu ma me yayi sakamakon nasu tunda sun fi kowa sanin abin da suka aikata shi sa tunda farko suka kira wa kansu halaka ya wailatana ya kai can mu ya halakar mu ya hasaran mu ya tabewan mu saboda sun san aikin nan in dai da shi za a yi musu lissafi to ba za su sha ba kuma gashi in sun san tabbas da shi za a yi shi sa suka kira halakar ma kai ka ce wani mutum ne da ke kusa da su suke kira shi dan sun san abin da suka cancanta kenan shi sa Allah madaukakin sarki ya gaya mana a wurare daban-daban a cikin alqur'ani na hakaito irin wannan mashhad din yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا رانر دا kowace rai za ta ga abinda ta aikata na alkhairi yana gashi a kusa da ita an kawo mata shi a rubuce a bayyane sannan kuma abinda ta aikata na mummunan aiki tana fatan ina ma tsakaninta da wannan mummunan aiki na ta akwai nisan zango nisan tafiya ba za su hadu ba wannan munanan ayyukan ina ma ba mu haɗu da su ba ban ma aikata su ballantana in same su alimat nafsum ma ahdarat faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar mafi girman tsoratawa yawma tubal sarair ranar da za a tona asirin duk wani abu wanda yake goye duk wani abu da aka kulla aka kunshe shi aka yi ba akan idan mutane ba ranar Allah madaukakin sarki zai tona asirinsa Allah karfa mana asiriya a nan gurin sai malamai suke cewa dubi yanda suka amsa laifin su kai tsaye wannan sai ya nuna maka sun samu yaqinin cewa ba zalunce su shi yasa ba su ce wannan wala littafi bane ba mai ƙarin gishiri irin yanda suke yin ƙarya a nan din shi yasa ba su tuhumin masu rubutun nan ba su ce kaza saboda sun san abin da suka aikata suka gani a ciki shi yasa ba su tuhumi wanda yasa a yi rubutu ba kamar yanda suke wannan rashin kunyar da karan tsayan a nan ba su tuhumi wanda suke yin rubutun ba saboda sun san ba su yi musu ƙarya ba abin da suka tuhuma shine kididdiga ne isa aka bi diddigin mu haka mai isa saboda sun san babu abin da aka ƙara musu kuma suka fara da abin da yake kananu kafin manya a cikin hakan akwai hikima domin sun ce babba to da mun ballantana ƙarami a sai aka fara da ƙarami ma ba a bar shi ba ballantana ne ballantana babba sai malamai suka ce a cikin nan gurin lallai akwai razanarwa ga kai wanda kai imani ga Allah madaukakin sarki kamar da hankali akan kananun laifuka su ma ba bakuwa suke ba in yanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin nana Aisha ya ce ya Aisha ya ke Aisha ahir dinki da kananun laifuka ahir dinki da kananun zunubai domin suna taruwa su zaman tomowa mutum abinda Allah madaukakin sarki zai damke shi a kansu shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa a lokacin da yake magana yace abinda mutanen farko suka fi mu a kansa shine su sun kasance suna daukan kananun laifuka a matsayin manya sa'ilin da mu kuma a yanzu manyan muna ganin su manya kananun muna daukan su ba komai ba wani lokaci ma ana gan su adaqu min ash-sha'arat ba su fi kaurin sirin gashi ba to amma kuma yau da gobe an yi wancan an wurga an kuma wancan an wurga sai a wayi gari ya zamanto laifi ne wanda zai girma ya zamanto mutum barazana a samun rabautar shi Allah ya kiyashe mu dan haka wa wajadu ma amilu hadira sai suka samu abin da suka aikata yana nan a halarce a rubuce a cikin wannan littafi nasu ولا يظلم ربك احدا كغaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da kuke jin alqur'ani ku sani cewa da dai ubangiji Allah madaukakin sarki bai taba zalintar kowa ba duk abinda kaga ka samu fa bima kasabat aydikum abinda hannunku suka aikata ne abinda kawunanku suka aikata ne shine abinda yake kun samu na sakamako الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يكي شوى أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا Allah madaukakin sarki zai yi hukunci a tsakanin bayinsa ko akan bayinsa akan abin da suka kasance suna aikatawa gabaki ɗayan su da aikin su za a yi musu hisabi wala yadhlimu ahadan min khalqi Allah madaukakin sarki baya zaluntar ko ɗaya daga cikin bayinsa bal yaghfir wa yadfa wa ya'fu wa yarham Allah madaukakin sarki yana gafara Allah yana yafiya Allah yana jin kan bayinsa wa yu'adhibu man yasha'u bi qudratihi wa hikmatihi wa 'adlihi sannan Allah madaukakin sarki yana azaba ga wanda ya ga dama cikin cikar ikonsa cikin hikimarsa cikin adalcinsa wa yamla'un nara min al-kuffari wa ashabil ma'asi Allah madaukakin sarki zai cika wuta da waɗanda suke kafirai sun kafirce wa Allah madaukakin sarki da kuma ma'abutansa Allah ya baka wannan a cikin Al-Qur'ani mai girma karara inda yace zai amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in to alƙawarinsa kuma sai ya cika thumma yunji ashabal ma'asi wa yukhalladu fiha al-kafirun ma'anan yace sannan Allah madaukakin sarki zai tsamar ko zai cetar da waɗanda suke sun kasance masu zunubai ne gurgurdan laifinsu in wuta ta ci su sai a kuma ɗauko su a dawo da su gidan aljanna sa'ilin da kuma wanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki suna nan makitina fihi abada za su kasance a cikin wannan wuta wa huwa al-hakimul ladhi la yajuru wa la yaqum malan yace Allah madaukakin sarki shine mai hukunci shine alƙalin da babu tauye haƙƙi babu zalunci a cikin hukuncinsa dan haka wala yazlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki da dai bai taba zaluntar wani ba ballanta naka sa ran cewa abinda zaka gani na sakamako an zalunce ka ne inna Allah la yazlimu misqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ya tabbatar wa da kansa cewa lallai baya zalunci zalunci koda kuwa da nauyin jaririyar tauraruwa ne ba zai zalunci bawa ba sannan kuma idan alki ya kasance kyakkyawa to yana ruɓanya shi ya bayar da lada mai girma daga gare shi wannan cikar rahamar Allah madaukakin sarki wama kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah madaukakin sarki a wannan aya yana nuna mana cewa yanda ya sanya mizani ma'auni da za a yi amfani da shi a ranar gobe kiyama na auna ayyukan bayi al-qist ma'auni ne wanda suka cika da adalci ma'auni ne wanda Allah ya kafa su akan adalci ma'aunai ne wanda siffar su take akan adalci fala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai wanda za a zalunce ta akan wani abu wanda take ba a aika ba ta aikata ba a jingina mata shi ko a yi mata sakamako da shi Allah ya ce wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha idan ya kasance wani aiki na mutum ko daidai da ƙwayar komayya ne to za a zo da wannan aiki nasa a sanya shi a cikin wannan lissafi a wannan ma'auni sai Allah ya ce wa kafa bina hasibin lallai mu mun isa masu hisabi in banda Allah waye zai yi irin wannan hisabi wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid wa ma Allahu yuridu zulman lil'ibad da haka gabaki daya su sani cewa a bisa abin da ka gani to abin da ka aikata ne zaka samu wannan sakamako akan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace mallan ya kawo wani hadisi da aka rawaito daga Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa yuhsharu an-nas yawm al-qiyama aw qala al-ibad manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce za a tashi mutane ranar gobe kiyama a wata riwayar ko ya ce bayi ma'ana za a tashi bayi a ranar gobe kiyama uratan ghurlan buhma za a tashe su za a farkar da su a ranar gabaki ɗayan su suna a yanayi na tit babu tufafi a jikin su sannan kuma suna a yanayin da babu ko shayi a tare da su qala qulna wama buhma sahabbai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa me ake nufi da buhma qala laysa ma'ahum shay ba su da komai a tare da su thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu man qarab sai a kiranye su da sauti wanda yake nesa yana ji kamar wanda yake kusa ma'ana ƙarfin sautin babu wanda zai ce ban ji me aka ce ba jiyar dare Allah madaukakin sarki zai kira bayi da sauti wanda yake kowa da na kusa da na nesa gabaki ɗaya ba wanda wannan sauti zai faku daga ya ji sa sai ya ce anil malik ni ne cikakken sarki أنا الديال نيني من ساكمكو ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه بيداتي با بيتان تنتبا غواني وانديكي دقا تكين واند سوكا تنتان تسشغوتا سشغو النوتر فالهالن أقوي وانا حكينا وان وانديكي نئن الجنة هنا تارد شي حرسينا واتر مسا حكينا ma'ana kuk kai dan wuta ne idan dan aljanna yana da haƙi akan ka sai an kwatar maka haƙinka wala yanbaghi li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljannata wa li ahadin min ahli an-nar 'indahu haqqun hatta aqsahu minhu sannan kuma idan ma mutun dan aljanna ne ba zai shige aljannan nan ba har idan ya kasance akwai wani dan wuta da yake da haƙi akan wannan dan aljanna har sai an kwatar mai haƙi ga cikar adalcin Allah ba za a ce dama tun da wuta za ka je ka kawai ba sai an yi muku lissafi ba a'a sai an yi lissafi kowa sai an kwatar masa hatta latma manzo sallallahu alaihi wasallama yace kai ko daidai da mari ne da ka kai mawa mutum akuncin sa to sai Allah madaukakin sarki ya kwatar masa haƙin sa qala sai sahabin hadisin yace qulna kaifa wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan urlan humma to ya rasulullahi ya hakan zata kasance bayan zamu je wa Allah madaukakin sarki muna tik kamar yanda ya haife ya halice mutum a farko kamar yanda aka haife mu ba mu mallaci komai ba ba mu riki komai ba ba abun da muka je da shi duniya kuma an ce a haka zamu dawo to ya za a yi bin hakkin nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bil hasanati was sayiat sana balisafi bane bana me zaka bayar a cira a dukiyarka a zariya account dinki akai ki kota a ce zaki biya an ci ki tara ba wannan bacci ba ranan lissafi ake na lada da zunubi mun lissafi ake na kyawawan aiki da munanan aiki idan kina da kyakkyawa ki biya cin zali da shiga haƙin da kika yi in ba ki da shi sai a dauko mummunan ta a ƙara loda miki akan wanda kike da shi Allah ya kiyaye mu ya ba mu dacewa da haka waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya halarto maka ya kai wanda kake inkarin cewa ma akwai kiyama to ga ta ga kuma abin da zai faru a cikin ta Allah ya iyar mana ya kiyaye mu furgici da tashin hankalin ranar gobe kiyama na'am malam
wa id kunna lil malaikati sujudu li adam fasajadu illa إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا
الله يساك هذا الخير الله مدعوكين سركي bayan ya kawo waɗannan ayoyi da suka gubata na yanda za su kasance wa ɗan adam wani abu na razanarwa da dawo da shi cikin hayyacinsa akan in ma kana gururi ne ka ki karɓar gaskiya saboda abin da kake ganin ka mallaka na ƴaƴa da dukiya da abin da duk ka tara a duniya to ga fa ƙarshen makomar ranar gobe kiyama za ka koma hannu na dukan cinya da Hausawa ke cewa to sai kuma ya ci gaba da yi mana bayani na irin abin da dai cikin dalilan da suke sa dan adam ya kauce daga kan wannan aiki ko daga kan abin da yake ana kiran sa akai na gaskiya shine tasirin da shedan yake yi mawa dan adam sai Allah ya ce wa iz qulna lil malaika sanar da su ko kuma ka tuna lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi mawa adam sujjada fasajadu illa iblisa sai ga baki daya wannan mala'iku din suka yi sujjada ga Adam alaihi salatu wassalam sai mu guda daya wanda shine Iblis sai ya kangare ya kibin umarnin Allah madaukakin sarki anan gurin akwai maganganu masu tarin yawa da malamai suke tattaunawa a daidai wannan gabar wannan ayar ko kuma ire-irenta da suke a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban amma a takaicen takaicewa mas'alolin da suka fi muhimmanci da mu samu haske akan su ne kamar haka na farko wani irin nau'in sujjada ne Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa ai was iblis alayhi salatu wassalam malamai suna da tattaunawa da fiskokin da suka sanya wannan nau'in sujjada wasu sun ce sujjada ce da take ta girmamawa ta mutuntawa ta darajtawa ta gaisar da mutum shine Allah madaukakin sarki yayi musu umarni da su yi mawa Adam alayhi salatu wassalam wannan nau'i na sujjada sa'irin da wasu suka ce a sujjada ce ta ibada ganin damar Allah madaukakin sarki ne ya sanya cewa su kalli inda annabi Adam yake yi wannan sujjadar amma suna nufatar Allah madaukakin sarki kamar yanda Allah ya sanya cewa mu kalli alqibla mu yi masa sujjada ba alqiblan muke yi mawa ba ka'abar muke yi mawa ba wa muke yi mawa Allah madaukakin sarki wannan shine a takaicen takaicewa maganganu mafiya fitowa a cikin maganganun da malamai suke kuma kowanne in ka dauka yayi in Allah madaukakin sarki ya ga dama cikin hukuncin sa ya ce ayi masa sujjada ta gaisarwa wannan lokacin da suke sujjadarwa suke yi mawa Allah madaukakin sarki saboda sun yi ne suna masu da'a ga Allah madaukakin sarki in kuma Allah madaukakin sarki ya ce su yi wannan sujjada ne ta ibada suna masu fuskantar Adam alayhi salatu wassalam ita ma dai bata fita daga kasancewarta ibada ba da aka wa iz kunna lil malaika usjudu Allah ya musu umarni fasajadu kuma sun yi wannan sujjada din basu taurin kai ba basu bijire ba basu ce ba za mu yi ba sun yi domin la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shi sa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wurare daban-daban a cikin alqur'ani wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina da sauran wurare daban-daban da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abin da ya kasance a daidai wannan lokaci abu na biyu malamai suna cewa wai shin sujjadan nan da aka yi mawa mala'iku umarni su yi mawa Adam alayhi salatu wassalam shin Allah ya musu umarni ne da su yi bayan ya halicci annabi Adam ko kuma tun gabanin ya halicce sa ya musu umarni cewa zan halicce shi sannan ina halicce shi ku yi mishi sujjada ayoyin a cikin alqur'ani yanda suke a wurare daban-daban akwai wanda siyakin ayoyin zai bada cewa bayan an halicce shi ne sai aka ce ku mai sujjada akwai kuma inda siyakin ayoyin yake nuna cewa tun gabanin a halicce shi yace zan halicci wata halitta da zan sanya ta ta zama tuwa halifa a ban kasa sannan ku yi masa sujjada to amma kulasar maganar shi ne kowane bangare yana da hujjoji da ayoyin da ya dora abin nan ma'anar ko taujihin da ya yi akan sa to amma dai in muka dauka sai mu ce kokarin tattaro ma'anar nassi ta zaman tuta dunkula ta tafi akan abu yafi akan kokarin rarrabe shi ta fuskar da sai mu ce ta iya yiwuwa Allah madaukakin sarki ya ba su labarin zan yi halitta kuma in nayi halitta za ku yi mata sujjada kuma da yayi sai ce ku yi sujjadar kuma sai su kai shikenan gabaki dai zancen ya zamanto ya game gabaki dai sama da kokarin kore wancan ko kore wannan bayan dukkani zamu gani siyakin ayoyin yana tafi da ma'anar da zaka iya kunsar wancan bangare da wancan din to sai a hade su guri guda shi wannan shine a takaice abu na uku shine fasajadu illa iblis Allah ya ce yayi mawa mala'iku umarni da su sujjada kuma sun yi sujjada amma sai iblis kana minal jinni ya kasance daga jinsin aljannu ko ya kasance daga cikin aljannu sai ya zamanto shi bai yi wannan sujjada to anan sai maganar da kuma mas'alar da malamai ita ma suke tattaunawa shine Allah ya ce yayi wa mala'iku umarni to shi kuma me ya shigar da shi ciki me yasa aka kawo zancen shi bai yi sujjada ba bayan mala'iku aka yi mawa umarnin kuma shi baya cikin jinsin mala'iku domin gashi an ce me kana minal jinni karara cewa shi ya kasance daga cikin aljanni to wannan ita ma mas'ala ce da malamai suke kai komo akan ta me yawan gaske ra'ayi na farko suna cewa tabbas lam yakun iblis min al mala'ika iblis bai kasance a cikin jinsin mala'iku ba kuma akan wannan ra'ayin da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi ibn hazm zamakhshari baydawi ibn kathir har allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi da sheikh muhammad bin salih al-utaymin duk sun furinjayar da wannan din akan cewa bai kasance daga cikin jinsin mala'iku ba domin Allah ya faɗa karara ya ce kana minal jinni to kuma sannan shi da karan kansa akwai inda yace ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni na fi sa alkhairi ka halice ni daga wuta amma kuma shi ka halice shi daga turbaya daga tabo kuma a ce ni in mai sujjada kuma ga wancan hadisin da Nana Aisha radiyallahu anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yace khuliqatil malaikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar sannan an halicci aljannu daga wuta wannan harshen wuta wanda yake tafe da baki da hayaki din nan to shine ake cewa marijin minna wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum shi kuma adam an halicce shi daga abinda aka wasafta muku ko aka baku labari wanda shine mai kasa to anan gurin tunda har an faffayace kuma sannan an faɗi cewa ga abinda aka halicci aljanu akai sannan shi ma yace khalaqtani min nari to misa za a zo a ce yana cikin jinsin mala'iku tunda gashi mala'iku manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa an halicce su ne daga me daga haske ashe baya daga cikin jinsin su sa'ilin da wasu suka ce a'a su fa yana cikin jinsin mala'iku laifin da yayi ne sai Allah madaukakin sarki ya zare shi daga cikin wannan jinsi nasu wanda akwai malamai su ma da dama da suka tafi akan wannan ra'ayi har Imam al-Baghawi da Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsu sun hakaito wannan magana suka jingina ta akan cewa jumhurun mufassirin sun tafi akan wannan ma'ana amma alal haqiqa kamar yadda al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti ya farinjayarwa shine ya kasance ne daga cikin aljanna amma ta iya yuhuwa hukuncin Allah da kaddarawarsa yasa yana environment din yana wurin da Allah ya wannan umarni to in kana wuri an yi umarni zaka yi bijiyar wasa sai ta nuna ta wurin kansa sai ya ki yin wannan abin da Allah madaukakin sarki ya gadar masa da wannan la'ana wannan shine a takaicen takaicewa ba tare da kokarin wasa'awa akan maganganun da malamai suke yi akan me isa aka kawo cewa an yi umarni ma mala'iku su sujada shi kuma iblis ya kangare to yaya alaka su take da shi ba wannan shine a takaice ففسق عن امر ربه الله مدوكين سركي sai yace mana sai ya fice ya bijire ya kibin umarnin ubangiji da Allah madaukakin sarki ya masa domin fasaqa ana nufin kharaja an amri rabbih ay an ta'ati rabbih ya fice ya kangare ya kibin umarnin da Allah madaukakin sarki yayi masa ay kharaja an ta'ati amri rabbih ya kibin umarnin Allah da biyayya da ladabi wanda abinda ake so akai wanda aka halitta idan wanda ya halicce ka yayi maka umarni menene naka da'a da biyayya amma shi sai ya fice daga cikin da'a din ya kiyinta afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu Allah madaukakin sarki sai ya ce shin kwa rike sa kwa dauke sa da shi da zuriyarsa a matsayin masoya koma bayan ni bayan shi tun asali abokin gaban ku ne tun asali makiyinku ne tun asali baya son ku domin ga abin da yayi mawa babanku tun da farkon halittar ku ya nuna kiyayya ya nuna kyama ya nuna girman kai ya ci bin umarnin Allah madaukakin sarki saboda rainin da yayi muku wannan wanda yayi muku wannan shine za ku rike shi a matsayin majibincin lamari shi za ku rika a matsayin masoyi har ya raya muku abubuwan da suke sun saba ma umarni na ni sannan sai ku gibi wannan shi ya cancanci shi ya ka shine ma'anar afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu shin za ku riki shi wannan shedan din da waɗanda suke tare da shi waɗanda suke taimaka masa waɗanda suke kananin shedanu da suke aiki a fadarsa a ofishoshin sa da yake tura su suna zuwa suna sanya illa da tasiri a cikin mutane gurin kauce ma umarnin Allah madaukakin sarki wanda ya dauki alƙawari ya nemi alfarma dai tak a gurin Allah shine Allah ya rayar da shi ya ci gaba da rayuwa har lokacin da Allah zai tayar da mutane saboda ya aikin gurbata muku rayuwa ya hana ku bin tabarkina shi za ku riga a matsayin masoyi shi za ku riga a matsayin majibincin lamari haka Allah madaukakin sarki yayi mawa dan adam irin wannan tambaya wanda take ta razanarwa da dawo da kai ka shiga taitayinka alam ahad ilaikum يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ما كده ونتن أبنها للتاون ديكي مكينك سمدوا sama da shedan sai Allah ya ce fattakhizuhu aduwa kai ma karke shi a matsayin me makiyinka abokin gabanka in ka yadda abokin gabanka ne sai ka shirya mai sai ka ya shirya yaki da shi ka shirya rashin ya ga yayi tasiri ko ya samu galaba a kanka amma ba ka yadda abokin gabanka bane ba ka yadda makiyinka bane ba shikenan zai iya cin maka to Allah sai ya ce fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sani dai kullun dama kokari yake tara runduna ya tara jama'a yayi kiranye saboda ba dan kullun ba saboda shi dama ya san korarre ne daga rahamar Allah madaukakin sarki da haka ba irin abin da ake cewa mutuwar yawa kaka ko yawa ni dama na san inda na tafi to dan haka kullun kokarin sa ya janyo waɗanda suke za su kasance tare da shi akwai hadisi daban-daban da malam ya kawo mana karkashin tafsirin wannan ayar na inyan da manzo sallallahu alaihi wasallama yake hakaito yanayin da iblis yake kasancewa a kansa da shi da dakarunsa waɗanda suke masu taimaka masa da aiki wa zurriyatahu din kenan wa awana waɗanda suke masu taimakon sa akai aikin da ya dauka da ajandar da ya dauka cikin su manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai iblis yana ajiye karagar mulkin sa akan ruwa sanan ya bazarin dunarsa wanda ya fuskanci cewa gashi za su je su yi mishi cikin ayyukan da yake so ya kasance sun samar a tsakankanin mutane wanda yafi kusanci a wurin sa shine wanda yafi fitina a cikin su wanda yafi zuwa yawa wani adadi ne yawa na mutane illa wanda yafi yin girman laifi girman baraka girman kautar da dan adam daga kan hanya ta daidai ɗaya daga cikin su sai ya zo ya ce mishi nayi kaza da kaza da kaza da kaza sai ya ce tafi can ba kai komai ba ana wannan aikin da kai ba abun burgewa bane ba kamar yadda wani ma sai ya zo ya ce nazo nayi kaza nayi kaza shi ma sai ya ce mishi tafi can sai wani ya zo sai ya ce naje ban kyale shi ba ma'ana dan adam din kenan har sai da na raba sa da matarsa sai ya ce yawa matsoma dalla da kai ma dalla da wannan aiki da kai sai ya rungume sa wannan ne aikin da yake ganin ya cancanci ya matso ya zamo ɗan gabade-gabade a fada saboda yanda shedancin yake ciki kamar yadda akwai hadisi na Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk san da garin Allah ya waye iblis yana bazarin dinarsa yana ce musu duk wanda ya batar da wani musulmi to zan nada masa kamben sarauta zan bashi wani matsayi na musamman wannan shine alawus din da za a yi maka ake gaya musu in kun je kun yi za ku samu kaza to da Allah ai duk san da kaji akwai wani romo a irin abin da kai yadda da shi zaka samu ƙwarin gwiwa da ƙara zage dantsi akan wannan abu da haka su tunda layin su kenan na shedanci in yayi wannan alƙawari sai ya zaman to sai su bazama in sun dawo kawo rahoto sai wani ya ce ban kyale shi ba har sai da naga ya saki matarsa sai iblis ya ce ba jimawa zai sake yin wani auren ma'ana in ma ta sa shi yanzu ya rabu da wannan nan gaba ma zai ƙara yin yayi auren sai ya kuma cewa ban kyale shi ba har sai da naga ya bata da iyayensa sai ya ce ai ba jimawa zai dawo ya sasanta da su ya ci gaba da yin su biyayya sai kuma wani ya zo ya ce ban kyale shi ba har sai da naga ya aikata zina sai ya ce babu kamar ka wannan wai shine wanda yayi aiki na kwarai a gurin sa ban kyale shi ba har sai da naga ya kashe rai idan wani ya zo ya fada shi ma sai ya ce babu kamar ka sai ya nada mishi kamban sarauta ashe duk wannan ayyuka da ake na saban Allah madaukakin sarki tasiri ne na mi na shedan ga irin yanda yake harraba mabiyansa su zo su kawo wa dan adam farmaki shi ta har kullun mutun ya shiga sai kai sai nemi tsarin Allah madaukakin sarki da tasirin shedan bitkalil zalimin badala Allah madaukakin sarki yace ya munana wannan musaya da dan adam yayi ma wa kansa ta zalunci waɗannan azzalumai da suka kafirce wa Allah waɗannan azzalumai da suke aikata munanan ayyuka tir da wannan musanya da suka yi sun karbi abin da yake mummuna sun saki abin da yake kyakkyawa sun karbi abin da yake halaka ne hasara ne tadewa ne sun yadda da wanda tun farko mai kin su ne makiyin su ne baya fatar rabautar su sun bar abin da yake daga wanda yake mai son su mai kaunar su mai musu umarni da kyakkyawa mai fatan ko wanda yake ya tanadi aljanna da zai ba su a matsayin sakamako akan abin da suka aikata na kwarai da haka bisa lil zalimina badala madu musanya ko canji ya munana na irin wanda azzalumai suka yi to anan malamai suka ce azzalimi anan ana nufin suwa wasu suka ce azzalimin ana nufin wannan suka kafir cewa Allah madaukakin sarki kamar yadda ayoyin da suka gabata mun yi dogon bayani akan haka ba sai mun maimaita ba wasu kuma suka ce a'a ana nufin waɗanda yake sun yi shirka kai wasu suka ce azzalimin da karamin zalunci da babban zalunci din ya shiga ciki kowa gargwadan abin da yayi wanda ya kafirce wa Allah yayi shirka ga Allah zaluncin sa babba ne ya munana wanda yayi kananin lefuka ya zalunci kansa saboda yaki yin abin da Allah madaukakin sarki yayi masa umarni shi ma ya zalunci kansa ya biye ma wa tasirin da shedan ya samu koda ko wannan tasirin bai kai girman wanda yake na babban zalunci ba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu na'am Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidal mudillina abuda bayan Allah madaukakin sarki ya nuna batan iblis da wadanda suke masu taimaka masa da kuma asalin tarihin kiyayyarsa ga dan adam to ya ku wanda kuka dauke shi a matsayin majibincin lamari a matsayin masoyin da in ya muku umarni za ku bi kun ba shi kafar da zai yi tasiri akan ku to fa kun yi ruko da kafar wala domin kun hada ni da shi a cikin bauta shi kuma bai da wani aiki da yake da shi ballantana ya zamanto yayi musharaka da ni a cikin bauta domin duk sanda ya zamanto cewa an yi musharakar wani abu to wani bangaren yana da wani tasiri ko wata gudumuwa ko wani aiki da ya bayar har ya cancanci a shigar da shi shi ma a raba shi to sai Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqas samawat ban halarto da su ba lokacin da nake halittar sama wal ard sannan ban halarto da su lokacin da nake halittar kasa ba su da wata gudumawa da suka bayar ba su da wani aiki da suka yi la shawara wala ba da ra'ayi wala taimakawa to me kisa za ku shigar da su ku tarayya da Allah da su a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki da haka sai Allah ya ce ma ashhadtuhum ban halarto da su ba lokacin halittar sama da kasa wala khalqa anfusihim kamar yadda ban halarto da su ba lokacin da nake halittar su a garin kawunansu ko dai ya dauki ma'anar halittar su a daidaikun su kowane ɗayan su ba halarto da kansa ba lokacin da ake halittar kansa domin baya nan kuma ko yana nan ba zai amfana komai ba ko kuma ya zamanto ban halartar da su ba lokacin da nake halittar sashin su ma'ana waɗanda suke sun rigayi na gaba sai ya zamanto a ce ku zo yau za mu ƙara adadin jinsin ku ku zo ku kalliya ake yi ko ku zo ku taya ni ko ku zo ku kaza Allah ya ce da kai bai yi musu haka ba shi sa Allah ya ce qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min dhahir sabaki dai ba su da wani abu na wata gudunuwa to tunda haka ne me yasa za a dauki wani haƙi na Allah madaukakin sarki a basu Allah ya ce wama kuntum muttakhidal mudillina abuda kamar yadda kuma da dai ban riki batattu masu kwatarwa ba a matsayin mataimaka Allah madaukakin sarki bai ba su wani tasiri da za su zamanto sun taimaki inda ma abin halitta zai iya taimako a cikin abin da ke aikin Allah ne to ba su za a rika ba Allah madaukakin sarki ya nuna a matsayin su na waɗanda suke batattu wanda suke kira zuwa ga batarwa wanda suke kan hasara da tabewa kwata kwata ba su kasance abin riƙa ba akan wani abu da ake so a aikata na ƙwarai ko wanda yake zai kasance na taimako ko wani abu makamancin haka da haka a cikin wannan aya sai malamai suke cewa a daidai wannan gabar wa ma kuntum muttakhidal mudillina abuda ya nuna cewa lallai a matsayinka na musulmi na ƙwarai musulmi na gari bai kyautu a ce ka rufi waɗanda suke masu zalunci masu yaƙi da addinin Allah wanda suke kan bata suke kira zuwa ga bata ba wai akan cewa su zamanto wanda za su taimake ka akan manufa da za kake so ka cimma a addini da dai bai kyauta a ce ka rike su ba domin duk inda za a je a dawo su fa suna nan akan manufar su in ma sun nuna maka suna tare da kai a zahiri to a hakikanin gaskiya ba sa tare da kai domin wannan mummunan manufar tana cikin zuciyarsu kuma duk sanda suka samu kafa za su amayar da abin da yake ransu domin dama shedanci da shedana ita ce manufarsu ita ce a zuciyarsu da haka ba za su gaza yin tasiri a kai ba in ma baka kalli abin ta bangaren cewa kai da Allah madaukakin sarki ya sanya kake kan tafarki na ƙwarai kake kan tafarki na daidai to kai ne kake tare da taimakon Allah kai ne kake tare da agajin Allah kai ne Allah zai shiga lamarin ka ya iyar maka dan haka wa ma kuntum muttakhidal mudillina abuda kada ka riki wasu waɗanda suke batattu masu kira zuwa ga bata a matsayin waɗanda za su taimake ka akan wani abu da kake so ka cimma na ƙwarai ko dai na maslahar rayuwarka da addininka ko kuma abin da yake na maslaha ta al'umma sai gurgurdan abin da ba yanda aka iya lalura ta riga da ta sanya da shi ba za iya kuce musa da wannan ne dole mu tuke anan saboda yanayi na lokaci in Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma ya ara mana rai da lafiya insha Allah sai mu dora gaba gobe in Allah ya kai mu abin da na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku a cikin lada wanda kuma nayi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah.